سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو بيرغوة ذو الحجة شكرا تدبو إيدة تريه أولى ثلاثين دترى هجرة تمن زنسيرا أن محمد صلى الله عليه وسلم أنك مشين إيدة تدى shashida ga watan 8 shekara ta 2018 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala cikin wannan littafi namu mai albarka Riyadus Salihin wallafar babban malami al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kansa da rahama a wancan mako idan ba amanta ba har yanzu dai muna cikin mun shigo kitabu adabi ta'ami littafin da yake mana bayani ko kuma zai mana bayani game da ladabban da ya kamata kowanne musulmi ya kiyaye wajen cin abinci cikin wannan babi ko wannan kitabi mun karanta babi na farko shine babu tasmiyati fi awwalihi walhamdu fi akhirih babin da yake bayani game da yin bismillah fi awwalihi a farkon cin abinci idan za a fara walhamdu fi akhirih da yin godiya ga Allah subhanahu wataala a ƙarshen abincin idan mutun ya gama kenan to mun karanta hadisi guda biyu a cikin wannan babi zamu tashi hadisi na uku idan ba amanta ba hadisin da muka karanta a wancan lokaci sunan hadisi na farko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana wadansu ladabai guda uku da ya kamata kowanne mai cin abinci ya kiyaye ladabi na farko shine duk lokacin da mutum ya sa abinci a gaba zai ci to abu ne da yake wajibi akan sa ya bismillah ya ambaci sunan Allah ya ce bismillah ladabi na biyu sai ya ci da hannun damansa ya sa hannun damansa ya ci abinci da shi ladabi na uku shine ci gaban sa kada hannunsa ya rinka yawo a cikin kwano ko a cikin mazubin da aka zuba abincin din ci hadisi na biyu kuma ya nuna mana wani ladabi da gaskiya ladabban cin abinci har yanzu wanda idan muka hada da wancan sun zama guda hudu kenan shine idan da mutun zai manta yin bismillah a farkon cin abincin sa sai bayan yayi nisa ya kusa gama wasu ya tuno bai bismillah ba to sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da mu cewa mutum sai ce bismillah awwalahu wa akhirahu bismillah awwalahu wa akhirahu wannan shine ladabban da ya kamata kowanne mai abinci mai cin abinci ya kiyaye wajen cin abincin sa a farko da kuma ƙarshe to yanzu kai za mu ci gaba hadisi akan hadisi na uku cikin wannan babi mai albarka wa an jabirin radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا أشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم وانا حديثي كما يدى مكزيشي أنكر أوشي دقاء ببن صحابي جابر عبد الله إرجاء الله تقار تبت أقريش يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله سيراد أمنسي سقار تبت أقريش يناتيوه إذا دخل الرجل بيته idan mutum zai shiga gidansa fa zakara Allah ta'ala sai ya ambaci Allah madaukakin sarki a wajen shiga gida ma'ana yayi zikiri ko yayi addu'a da ake karantawa idan za a shiga gida shine sai mutum ya ce bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala Allah rabbina tawakkalna ma'ana sai mutum ya ce bismillah walajna da sunan Allah muke shiga gida wa bismillah kharajna da kuma sunan sare muke fita wa 'ala Allah rabbina tawakkalna ga Allah ne ubangijinmu kuma muke dogaro muke mika al'amarin mu gaba daya sannan sai mutum ya shiga cikin gida to idan mutum ya karanta wannan addu'ar ya shiga gida wa inda ta'abihi sannan lokacin da ya shiga gidan kuma ya dauko abinci ko kuma aka kawo masa abinci zai ci nan ma sai ambaci sunan Allah ma'ana sai ya bismillah ya ce bismillah kafin ya kai annisa cikin kwanan da zai fara cin abincin idan ya aikata wannan abubuwa me zai faru qala ash-shaytanu li ashabihi sai shaydan ya ce da abokansa ko wanda suke tare da shi abin nufi shaydanu suna lallabe suna makalkale a gefen gida a kofar gida idan ka je shiga gidanku to kowanne shaydan abin da yake jira kai kuskure ka ba su dama su shiga cikin gida tare da kai to da zaran mutun ya je shiga cikin gidansa sai addu'a irin addu'a da makaranta a baya to sai ɗaya daga cikin shaydanin sai kalle uwansa sai ya ce musu la mabita lakum wala asha to sai dai fa ku hakuri ba ku da makwanci a cikin gidan nan sannan wala asha'a ba ku da abincin dare a cikin gidan nan ma'ana shi kansa shaydan ya tabbatar da yan uwansa cewa ba za su samu damar kwana a cikin gidan nan ba sannan ba za su samu abincin da su ci a cikin gidan nan ba saboda haka sai mutum ya shiga cikin gidansa yayi baccin salami lafiya ba tare da yayi bacci da shaydanu ba sannan kuma ya ci abincin salami lafiya Allah madaukakin sarki albarkaci abincin da ya ci ko da kadan ne sai ya ji ya koshi da wuri saboda me saboda bai ci abinci tare da shaydanu ba to bari mu ji idan mutum ya kuskure ko kuma ya gangancin kin yin addu'a lokacin shiga gida ko kuma lokacin cin abinci me zai faru wa idza dakhala idan kuma mutum ya shiga cikin gida ko kuma zai shiga gida falam yadhkurillaha ta'ala sai bai ambaci sunan Allah madaukakin sarki ba kawai yaje ya sa kansa gaba gade shiga cikin gida ba bismillah ba duk wata addu'a da ake karantawa don shiga gida bai yi ba kawai shiga kai tsaye inda dukhulihi yayin shigarsa qala ash-shaytan sai shaydan yace da wadancan ɗan uwa nasa ko abokai nasa da suke tare sai ya ce musu adaraktumul mabita to shikenan sai ku farin ciki yanzu kun samu gurin kwana ina ne gurin kwanan shine cikin gidanku ko cikin gidanka ma'ana kana shiga gida sauran gidanku lokacin da kake shiga to baka iya ganin su ne amma bayan ka shaydanu ne da yawa suna banka kana shiga cikin gida shaydanu suna banka a baya ba za dai ka iya ganin su bane kai saboda Allah subhanahu wataala ya boye maka su baka iya ganin su amma matakar baka addu'a baka shiga gida waɗannan shaydanu da suke bayan ka to duk za su bi ka ruhu shikenan sai ku shiga cikin gidanku tare da shaydanu وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه هكذا بان يا شiga da shaydanu kuma sai aka kawo masa abinci nan ma kuma sai kuskure sai ya ƙara tsoma hannunsa ya kawai danna hannunsa a cikin abinci ba tare da ya ambaci Allah subhanahu wataala ba inda ta'ami ya yanci abincinsa qala sai wannan shaydanin da ya ƙara kallon uwan sai ya ce musu me adaraktumul mabita wal asha'a to yanzu ma sai ku ƙara farin ciki domin me kun samu gurin kwana gashi kuma an ƙara muku da wani bonus na musamman shine ga abincin ci kuma kun samu lokacin da mutum ya tsoma hannunsa a cikin kwano ya fara cin abinci to a kewaye da kai akwai shaydanin da kuke tare da su ma su sa hannun ku ci abincin tare da su to ya kake gani duk abincin da mutum ya ci tare da shaydan kaga na farko duk wata albarka da ya kamata ka samu da cin abinci babu duk albarkar da akai bayani a farkon abinci ko a ƙarshe ko a kaza kai ba za ka same ta ba sannan sai ka ci abinci mai yawa sai ka ji baka koshi ba za mu zo makaranta a gaba insha Allah ta'ala duk mutumin da ya ci abinci ba bismillah me yake kasancewa a tattare da shi wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa wato wannan hadisi din ma kalle shi da kyau zama ga abubuwa guda biyu yake karantar da mu. Abu na farko shine ambaton Allah lokacin shiga gida da ambaton Allah lokacin me cin abinci, da kuma rashin ambaton Allah lokacin shiga gida da kuma rashin ambaton Allah lokacin cin abinci. Allah madaukakin sarki ya yarje wa shedan, ya kuma bashi izini ya masa alƙawari lokacin da Allah madaukakin sarki ya tsine wa shedan ya kore shi daga cikin rahamarsa. Ai kun san hiwar din da ya faru tsakanin shedan da Allah subhanahu wataala. Shedan ya ce da Allah madaukakin sarki ai masa jinkiri zuwa ranar sakamako. Allah madaukakin sarki ya ce an maka jinkiri je ka. To Allah madaukakin sarki ya masa alƙawari masa jinkiri kamar yadda ya zo a cikin suratul Isra. Sai Allah ya ce qala dhahab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Allah ya ce qala dhahab tafi kai shedan wa man faman tabi'aka minhum da kai da wanda ya bi ka daga cikin mutane. Faman tabi'aka minhum fa inna jahannama haqiqa wutar jahannama jazaa'ukum ita ce makomarku, ita ce sakamakon ku da kai da kuma duk wanda ya bi ka daga cikin mutane. Sai Allah ya ce jazaa'an mawfura sakamako ne wanda za a cika muku shi, ba za a toye muku komai ba, za a sa ku a cikin wuta ku konu. Haka Allah madaukakin sarki ya ga shi din. To sai Allah madaukakin sarki ya ce masa wastafziz minhum wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa'iduhum. Allah ya ce ma ya'iduhum ash-shaytan illa ghurura. Allah ya ce wastafziz man istata'ta minhum bi sautika. Allah ya ce bayan yayi musu alƙawarin shiga wuta shi da wanda suka bi shi, sai Allah ya ce to ka rubi ka ja a wanda duk ka ga dama, wanda duk zaka iya ja daga cikin su, su waɗancan ƴan naka ina ka ƴan tawagarka bi sautika da sautinka. Ma'ana dukkanin wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa ya kasance ɗan tawagar shedan ne, to Allah madaukakin sarki ya ba shedan dama a kansa, zai ja shi da me da sautinsa. Malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da sautin shedan anan shine kada kade kada kade da Allah ya ce wastafziz man istata'ta minhum bi sautika da sautinka. Me ake nufi da sautin shedan? Shine kada kade. Ma'ana duk mutumin da kaga ya shigalti da jin kada kade, ba shi da aiki sai jin kada kade, baya samun nutsuwa da kwanciyar hankali sai ya ji kada kade, idan ransa ya baci abinda yake faranta masa rai shine kada kade. To wannan ko shakka babu, kada ka raba ɗaya biyu, ɗaya ne daga cikin iyalan shedan, ɗan tawaga sanin ɗan inamu inamun sani, kamar yadda gashi Allah madaukakin sarki ya faɗa wastafziz man istata'ta minhum bi sautika. So da ka duk mutumin da kaga ba shi da aiki sai jin kada kade, to wannan shedan ya riga ya gama da shi, ya sa shi a cikin tawagarsa. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ajlib alaihim bi khaylika wa rijlika, sannan ka kai dauki kansu a da rundunarka da tawagarka wanda suke haye da kuma wanda suke tafiya a kafa. Wa sharikum fil amwali wal auladi, sai Allah ya ce kai tarayya da su a cikin me, a cikin dukiyoyinsu da kuma a cikin ƴaƴansu. To shine mahallin shaidin. Allah ya ce da shedan yayi tarayya da mutane a masuwa ɗan inamu inaminsa, sai Allah ya ce fil amwali a cikin dukiyoyinsu. Me ake nufi da shedan ya tarayya da su a cikin dukiyoyinsu? Wasu daga cikin malamai suka ce shine a yadda mutum zai ebi dukiya ya ci yadda ita a cikin hanyar shedan, ba a cikin hanyar Allah madaukakin sarki ba. Sai ga mutum ya dauki dukiya mai yawa ya ci yadda ita, amma wajen saba wa Allah madaukakin sarki, wajen wani abu na shirme wanda ba zai amfani da shi a duniyarsa ba ko a lahirarsa, dukiya mai yawa. Wasu daga cikin malamai suka ce wajen abin da ya shafi riba, duk ya shafi wa sharikum fil amwali wal auladi, kuma shine kai tarayya da su a cikin ƴaƴansu, kai tarayya da su a cikin ƴaƴansu. To Ibn Kathir lokacin da yake tafsirin wannan ayar, sai ya kawo hadisin Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, da yake cewa a idan law arada ahadukum a idza ata ahlahu inama, a ce lokacin da ɗayan ku ya nufin zuwar wa iyalinsa, ya nufin zaki wa iyalinsa ko saduwa da iyalinsa, ya ce bismillahi Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibna ash-shaytana ma razaqtana. Allah ka nesanta mu daga shedan, kuma ka nesanta shedan daga abin da zaka azarta mu da shi idan ka kaddara samun da a wannan saduwa da zamu. to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wanda ya karanta wannan addu'ar idan Allah ya kaddara samun da layyaburahu shaytan shaytan ba zai taba cutar da wannan yaron ba to abinda sai na kawo mana wannan shine da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mu labari cewa shaytan zai ce da yan uwansa mun samu gurin kwana ko mun samu abinci to gurin kwana na farko shine gidanka ya kasance sun samu gurin kwana a gidanka gurin kwana na biyu shine shimfidarka shine ya kasance sun yi tarayya da kai akan shimfidin da kake kwana saboda ka sai mutun yaje ya kwanta ya ta mugayen mafarkai wanda ba su da kyau kurai da gaske me yasa saboda ya shigo da shidanu gidansa sannan abu na biyu kuma da ya kaucewa shine lokacin da zai kwanta baccin kuma bai yi addu'a ba ko da lokacin da ya shigo gida kai ambaci Allah to amma sai kasance da ya kwanta bacci ba kai addu'a ba dan ma kuma akwai wasu wanda su tarayya da kai a cikin baccinka to shi sai dan mutumin da zai kwanta bacci sai ya hada hannayen sa ya karanta qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas kafa uku ya tofa ya shafe jikinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu idan mutun yi haka to ya kauce wa shaytan sannan haka nan idan mutun ya zo saduwa da iyalinsa shi ma tarayyar shaytan ne a me a cikin shimfida kunga uku kenan tarayya a cikin gida tarayya a wajen kwana tarayya a saduwa duk shaytan zai shiga lokacin da mutum yake tarawa da iyalinsa to da shaytan ake saduwar lokacin da aka tashi haihuwa da sai a haifa rabi shaytan rabi mutum ba ana nufi wai gangan jikin mutum rabi gangan jikin sa shaytan ba a'a ma'ana dabi'arsa rabi ta shaytan rabi ta mutum to kaga dole a samu yaro mara tarbiya kenan me yake jawo wannan rashin ambaton Allah lokacin da za a sadu ko lokacin da za a kwanta ko kuma lokacin da mutum ya shigo gida Allah madaukakin sarki ya kiyaye to shi yasa ɗaya daga cikin ladabin da ya kamata mu kiyaye shine duk lokacin da mutum yaje zai shiga gida ƴan uwa kafin ka shiga gida duk sauran da kake marinka kiyaye irin waɗannan abubuwa ƙanana suna da matukar amfani galibi abubuwan da yake samun mutum ya ce an mai sanmu an mai sihiri an mai makaru an mai kaza wallahi ɗan uwa duk rashin rike irin waɗannan ƙananan abubuwan ne kai kana gani kamar ba kuma bane yanzu na fito daga gida zan kuma ai ba sai nayi addu'a ba a'a duk lokacin da ka shiga gida ka fita kai addu'a baka san wanda yake tare da kai da mugun nufi ba duk lokacin da kai addu'a insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai kare ka daga dukkanin wani makirci mai makirci ko sihirin mai sihiri ko kambun baka mai kambun baka duk ba za su tasiri akan ka ba insha Allah ta'ala sannan bayan kai addu'a ka shiga idan ka karasa cikin gida kuma sai kai sallama abinda ake bukata kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai wa iyalanka da sauran mutanen gida sallama kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa cikin suratul nur idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba idan za ku shiga gidaje sai ku yi sallama wa kawukanku suwaye kawukanku ai ba ya ga mutum yau kansa da kansa sallama abin da ake nufi da kawo kanku shine sauran ƴan uwan da suke cikin gida ina fata an fahimta yawa saboda shi musulmi gaba daya kamar rai guda ɗaya ne kamar jiki guda ɗaya ne haka musulmi yake to idan kai mun sallama kamar kai wa kanka ne sai ka mutanen gida sallama abin da ya kamata kenan abubuwan da yawa daga cikin al'umma muka rasa kenan da yawa daga cikin wani mai gidan kawai sai dai a ganshi salam a cikin gida kamar an cillo shi salam kawai a tsakiyar gida mata gida ma maybe tana wani ambata an karaba ko sai ta gama gida akan ta to wannan kuskure ne bayan wajibi ne idan mutum zai shiga gidansa abu ne da yake mai kyau ko da bai zama wajibi ba mutum yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan yana ƙara albarka a cikin gida kuma koyi ne mai kyau kake da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan kai ma kana koyawa na ƙasa da kai shine abin da ya kamata idan zaka shiga daki ko gida ko duk inda wasu naka suke to kai musu sallama kada ka shiga kai tsaye Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi kamar yadda muka ji shi rawahu muslim Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa hadisi na gaba wa anhu dhaifata radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi Hudhaifa dan Yaman yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace kunna idha habarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman mun kasance idan muka halarto cin abinci tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lam naba aidina hatta yabda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fayada yadahu ba ma farawa mu sa hannun mu a cikin abincin
har sai mun jira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fara sanya hannunsa mai albarka a cikin abincin ya fara sannan sai mu biyu bayan sa ina fata an gane yawa idan an kawo musu abinci da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin su a matsayin babba to ɗaya ne daga cikin ladabi da kyakkyawar mu'amala da girmamawa da mutuntawa da sahabbai suke annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu wanda yake fara cin abincin din wanda yake ji din wanda yake ji ba wanda yake fara cin abincin saboda kace ya fara jira hannunsa mai albarka ya sa sannan kuma sai su sa wannan kuma shine abin da ya kamata kamar yadda malamai suke fada da inda kawo abinci za a ci idan akwai babba to kai a matsayinka na karbi kada kace zaka fara sa hannu kace a'a ka jira babban tukunna idan ya sa hannunsa ya ci sai ka sa hannu kace wannan shine abin da ya kamata duk wani abin da yake akwai babba a waje to ana so ka fara bawa babban dama ya fara gabatar da shi sannan kai wannan abu ne mai kyau ladabi ne mai kyau da ya kamata a ce mun yi koyi da shi galibi mun rasa irin wannan girmamawa tsakanin kananan mu da manyan mu galibi dole ne ai irin wannan bayanin idan munasaba irin wannan takama girmamawa tsakanin manya masu shekaru da yawa masu farin gashi da kananan ba su baka safe maka fiyin ta gaskiya yanzu bar mu karamin misali za ku ga nan masallaci ne zo ake ai sallah kamar yadda Bahaushe yake cewa zo ake ai sallah a gaida Allah to kaga gauje ne da ya kamata a ce an fi ladabi da kiyaye duk wani hukunci na shari'a a wajen to amma abin mamaki lokacin da aka ce assalamu alaikum mai tasbihi yayi mai zikiri yayi aka gama sai aka tashi za a fita to wajen fitan nan anan za ka gane yadda muke sai ga mutum babba ya zo ta amma sai ga wani yaron wanda bai fiji kansa ba yana kokarin hada ka fada da shi yana ture shi babu ladabi a cikin wannan yankuwa bai kamata ba kuma duk inda babba ya je wucewa a matsayinka na wanda baka kai shi ba sai ka dan dakata dududu dakata wanda yake jiran da yake na minti nawa ne hanar minti bane sai ka bashi dama ya wuce sai ji dadi a ransa kuma kai ma ka ji dadi saboda ka girma wanda yake sa an babanka amma babba yana zuro jiki kai ma kana zuro jiki laka maybe ma ka fi shi karfi ka ture shi ko abin da ya kamata haka bai dace ba gaskiya kwata kwata saboda haka ya kamata a ce muna kokarin ladabtuwa da irin ladabbuka duk inda yake akwai irin wadannan abubuwan a rinka girma manya akan sa kun ga saban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba sa yarda su sa hannu a cikin abinci sai shi ya fara sanasa sallallahu alaihi wasallam Hudhayfa yace wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman yace wata rana mun halarci cin abinci tare da shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda muka saba faja'at jariyatun an kawo abinci an aje kawo sai ga wata jariya abinda ake cewa jariya ita ce tiflatun saghira ita ce karamar yarinya da bata kai shekarun balaga ba kawai shiga wata karamar yarinya nan ta taho ka annaha tudfa'u kai ka ce tun kudo ta ake kai ka ce turo ta ake da sauri ta taho fa zahabat la tabaa yadaha fi ta'ami sai ta sauri ta je ta kai hannunta za ta tsumbala a cikin abincin dan ta fara ci yayin da babu wanda ya sa hannunsa a ciki fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadiha sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi wuf yayi maza ya sauri yayi rike hannunta bai bari ta hannunta ya kai cikin abincin ba ta bi ko shi ta kawo shi ta sa sai annabi rike hannunta ka sai ya dago shi ya aje bai bari ta sa hannun a cikin abincin ba thumma jaa arabiyun arabiyun ana nan zaune bayan wancan ba ta sa hannun ba sai ga wani mutumin kauye ne shi ma ya taho marwacin hadisin yace ka annama yudfa'u shi ma kai ka ce hankado shi ake da sauri ya taho yana zuwa mai zai kawai sai kai hannunsa cikin abincin fa akhadha bi yadihi shi ma sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yasa hannunsa mai albarka ya rike hannunsa shi ma bai bari ya kai hannunsa cikin wannan kwanan ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna shaytana abinda yasa kuka gana rike hannun waccan yarinyar da kuma shi wannan mutumin kauye shine hakika shedan yastahillu ta'ama alla yuzkara ismullahi ta'ala alayhi yana kokarin halatta wa kansa abinci yana kokarin ya halatta wa kansa abincin yadda zai iya samun dama ya ci idan ba a ambaci sunan Allah yayin da za a fara cin abincin ba ina fata an gane yawa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa innahu jaa bi hadhihi aljariya ai abin da ya faru shine shedan ne ya taho da wannan karamar yarinyar li yastahilla biha domin ya kokarin halatta wa kansa abincin da ita tana sa hannu hannunsa na tare da nata kawai shi ma sai ya sa hannu ya fara ci wato shi ma yunwa yake ji ya rasa yadda zai ci abinci to sai wata dabara sai je tun kudo yarinyar idan ta zo babu bismillah da gaggawa a cikin sauri da ta sa hannu ta fara ci shi ma sai ya samu dama sai ya kwaso ya kwashi raban sa ya ci shikenan ya tafi ina fatan fahimta kun ji dabara irin ta shedan fa akhadtu bi yadiha sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce shi sa kuka ga nayi sauri na rike hannunta saboda kokari take shedan ya amfani da ita ta halatta masa abinci faja'a bi hadha al-arabi lokacin da ga bai samu nasara akan ta ba shine sai je kara ingizo wannan mutumin kauyen shi ma ya turo shi to tare da shi li yastahilla bihi shi ma dan ya halatta wa kansa abincin da shi yana sa hannu sai hannun shi dan yabi bayan hannun wannan mutumin kauyen shi ma sai ya ci abinci sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ce fa akhaftu bi yadihi shi ma sai na rike hannunsa na hana hannunsa kaiwa cikin kwanan nan dan kama bawo shedan dama ya ci abinci dan ta za a aikace yadda makiyinka abinci mutumin da makiyinka ne kullun so yake ga bayanka duk duniya an uwa akwai wanda yake so ya ga bayan dan adam musulmi kamar shedan wallahi babu duk wani makiyinka kiyayyarka da shi akwai sauki in ka kwatanta kiyayyarka da shedan dan shi babban kiyayyarka da shedan babban burin sa shine inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shine kadai abin da yake bukata wai ba wani jima ciwo duk wani abu ne mai sauki in ya jima ciwo ka warke da imani a ranka zaka shiga aljanna ba kai masa wayo ba idan ya talauta ka baka da kudi ka rike imani ka bauta wa Allah ka zaka shiga aljanna ba kai masa wayo ba amma shi abin da yake so shine da kai da shi ku hada a cikin wuta ku dawo muku ina fatan fahimta saboda Allah akwai kida ta fa wannan babu to taya za a yi mutumin da yake maka irin wannan kin ka bari ya ci abincin ka saboda ka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana hannunsa kaiwa cikin kwana to sai annabi ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa akhaftu bi yadihi wallabi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa inna yadahu fi yadi ma ayadaihima manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce na rantse da wanda raina yake hannunsa hannun shedan yana tare da hannuna a tattare da hannun waɗannan mutumin da na rike lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rike hannun yarinyan nan a tattare da hannunta akwai hannun shedan tana sa hannun tare da hannun shedan suke da annabi ya rike hannun wannan yarinya ba hannun yarinya ya rike kadai ba har da hannun shedan ina fatan fahimta da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rike hannun wancan mutumin kauye ba hannun wancan mutumin kauye kadai annabi ya rike ba har da hannun shedan a tattare da hannunsa amma mu ba ma iya ganin ko in ce ba sa iya ganin hannun shi shedan din sai hannun wannan mutum to shine sai malami suka ce wa alaikum assalam na'am e ci ake nufi misalin abu ne da sai zaka juya shi misali zaka cakuda ko ka hautsina wannan babu nufi zaka sa hannu ka hautsina in zaka fara ci ne sai ka ce bismillah yawa sai malami suka ce wannan hadisi na nuna mana abubuwa da dama daga cikin abin nan hadisi yake nuna mana akwai kamar da ne bayani a bai cewa yadda sahabbai suke girmama suke mutunta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abu na biyu shine yadda shedan yake kokarin yake gaggawar kai mutun zuwa ga halaka yake umarta sa da mummunan abu hatta kai shedan zai je ya ingizo mutun ba tare da shi mutumin ya san shedan ne yake ingizo shi ba kamar yadda alam dukun sarki yace ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha kun ji ba Allah ya ce wa ya'murukum bil-fahsha yana umarta ku da al-fahsha ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan sai Allah ya ce mai yattabi'u khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil-fahsha'i wal-munkar shedan yana umarni da al-fahsha da munkari saboda haka mafi mutunci cewa ashe karara duk wani aiki mara kyau da kaga an aikata shi na al-fahsha ko na munkari to akwai sa hannun shedan a cikin sa kaso mafi tsoka sannan har yanzu wannan hadisi yana mana cewa idan za a ci abinci abin da yafi shine kowanne mutum ya bismillah tashi ta kansa mutum biyar ne ya ci abinci abin da yake yafi shine kai bismillah taka ni ma ne ta kowa ya tasa to sai dai malamai suka tattauna cewa idan mutum daya a ciki ta wadatar ba sai sauran sun yi ba to shine sai wasu daga cikin malamai suka ce idan azumciyarsa yayi shi shi kadai tuba to da tarbatin da sauran basu ji ba amma idan yayi da karfi sai bismillah da niyyarsa gaba daya wasu daga cikin malamai suna ganin ta wadatar amma wasu suna ganin cewa babban abin da ya kamata shine kowa ya tasa shine abin da yake kuma wannan shine fi dacewa da hadisi saboda haka idan ka zo cin abinci kai bismillah shi ma yayi ni ma nayi kai ma kai haka shikenan wannan hadisi ayi zai nuna mana cewa ashe shedan yana da hannu tun daga annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ya ce hakika hannun shedan yana tare da hannunsa tare da hannun waɗannan da suke kokarin sa hannu a cikin abinci ba tare da sanya bismillah ba wannan abin da yasa ake kawo wannan saboda akwai waɗanda suke cewa ai shedan kawai ba shi da shakali kamar iska ne kawai aka ce abi iska ne kun ga ai ba iska ba ta da kai ko kafa ko abin da ya kama da haka bari ka iya sawara ta haka ne to suka ce shedan ba shi da shakali to wannan hadisin nuna mana kaga kuskuren maganar su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nuna cewa shedan yana da me hannu yana da hannu wani hadisin daban ko wata ayar daban ta nuna mana shedan yana da kaima inda Allah madaukin sarki yake wasafta irin fare ko kuma huda ta ƴaƴan bishiyar da take fitowa a cikin wuta da Allah zai kamanta mana ita sai yace tal'uha ka annahu ru'usu shayatin kaga hudatta kamar kan shedan wai ta maganin kan shedan ashe kun ga shedan yana da me kai saboda haka shedan yana da me yana da jiki kamar yadda dan adam yake da jiki sai dai ya jikin shedan yake ban sani ba ya jikin shedan yake kuma baka sani ba tunda duban mutum ba gane shi ba Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa shedanu na aljanu su za su rinka ganin mu amma mu ba mu iya ganin su ba kamar yadda yace innahu yarakum huwa qabiluhum min haythu la tarawnahum shi da kabilar sa suna iya ganin mu ta yadda mu ba mu iya ganin su saboda haka shedan yana nan a shakalinsa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya halicce shi shi yasa akwai hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma mu labari cewa hadisi imam muslim ya fitar da shi cewa wata rana annabi yana cikin sallah sallallahu alaihi wasallam sai shedan ya zo da bakin wuta yana nema ya bata wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallar sa azan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sai na shaki shi ina fata an gani annabi yace na shaki shi yace sai da naji sanyin yawun sa akan ba akan hannuna saboda ya shaku sai da yawu ya da lala daga bakin shedan ya zuba akan hannun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah yace wallahi da ba dan na tuno addu'ar dan uwana Sulaiman ba yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab yace da suna daure shi a ɗaya daga cikin diraku na masallaci da safa yaran Madina kowa ya zo ganshi su wasa da shi yace to amma annabi Sulaiman ya riga ya addu'a cewa rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulkin da bai dace ga wani na ba a bayana shi sa Allah madaukakin sarki ya sarewa annabi Sulaiman aljanu yace to ni bana so nayi abin da zai kasance na shiga cikin mulki irin nasa to shi yasa to sai nuna kun ga duk abin da aka kama ka shaki ashe yana da me yana da jiki kenan ina fata an fahimta yawa to wannan dai shi ne dan abubuwan da zamu dauka a cikin wannan hadisi mai albarka da muka karanta hadisi na gaba وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال أنكر ولد أمية ابن مخشي ولد صحابي نشي مانا أن نبس إرادة أمن سيس أرتبت أغريشيتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا من زن الله إرادة أمن سيس أرتبت أغريشي أنا زوني ورجل يأكل ونمت يناكو سرشي كوينا جيفا سينا تن أبنتي falam yusammi Allah shi wannan mutumin lokacin da ya fara cin abincin bai ambaci Allah ba haka kawai yake cin abincin hatta lam yabqa min ta'amihi luqmatun har sai da ya kasance babu abin da ya rage a cikin da'amin a cikin abincin sa sai loma guda daya illa luqmatan sai loma guda daya kawai ya cinye gaba daya kada ku manta lokacin da zai fara cin abincin bai yi bismillah ba sai da ya kusa cinye wa sauran loma daya kawai sai tunu qala sai yace bismillah awwalahu wa akhirahu ya wannan addu'a kamar da makaranta a cikin hadisi na biyu a cikin wannan babi fa dhahika annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dariya kuma qala yace ma zalal shaytanu yaakulu ma'ahu shaydan bai goshi bai na cin abinci tare da shi tun da ya fara falamma zakara smallah yayin da ya ambaci sunan Allah istaqa'a ma fi batnihi sai aman abin da yake cikin cikinsa shi wa kenan shi shaydan annan hadisi Abu Dawud da Imam Nasa'i suka rawaito shi amma isnadin sa bai inganta ba wannan hadisi da makaranta wannan isnadin sa bai inganta ba saboda haka ba sai mun tsaya mun yi sharhi akan sa ba insha Allah ta'ala hadisi na gaba an Aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga uwar mu'minai annana Aisha yarda Allah ta kara tabbata a gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kasance ya akulu ta'aman fi sittatin min ashabihi yana cin abinci a cikin wasu mutum shida daga cikin sahabbansa faja'a arabiyun sai wani mutumin kauye yazo fa akalahu bi luqmataini kauye loma biye sai abincin ya kare ina fata an gane mutum shida suke cin abincin amma shi da yazo daga baya loma biye sai aka nemi abincin aka rasa me dalili shine zamu ji insha Allah ta'ala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace amma ku saurara innahu law samma da a ce wannan mutumin kauye da yazo ya ambaci sunan Allah yace bismillahi lakafakum da abincin ya wadace ku da abincin ya ishe ku yanzu me yasa abincin ya ishe su saboda rashin ambaton sunan Allah ku duba su shida ne suke cin abinci a cikin kwano guda lokacin da yazo maybe a cikin yunwa yake a yunwuce yake da ya tsaya a nitse ya ce bismillah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce to da su sauran sun koshi shi ma da yazo daga baya ya koshi to amma lomarsa guda biyu kawai sai abincin ya kare su ba su gama koshi ba shi ma kuma bai samu abin da yake so ba sun ci abinci ne kawai layi sun ni wala guni min ju'i ina fata an gane to kun ga ɗaya daga cikin illar rashin yin bismillah lokacin cin abinci shine rashin albarkar abincin saboda dukkan albarkar abincin Allah madaukakin sarki ya ɗebe ta me yasa saboda abincin ana cin sa ne tare da shaydan dukko abincin da aka ci shi tare da shaydani to wannan babu albarka a cikin sa Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan hadisi rahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun hadisi na gaba wa an abi umamata radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kana idha rafa'a ma'idatahu qala yace hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kasance idan ya daga abinci zai ci zai kai bakin sa qala yakan ce alhamdulillahi hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi ba fa hamdan kaseeran inda ka sani ta cikin addu'a dagowa daga ruku'u ba wannan ta daban ce ta cin abinci sai ita ma annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yakan ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah hamdan kaseeran godiya mai yawa tayyiban sarkakakkiya da dada mubarakan fihi wacce take cike da albarka a cikin ta sai kara da cewa ghayra makfiyin Allah subhanahu wataala wanda ba a isuwa daga rahamarsa ko arzikinsa abin da ke cewa makfi shine idan aka gama amfani da tukunya kamar yadda Imam al-Harbi ya faɗa idan an gama amfani da tukunya sai a wanke ta a kife ta sai a ce qidrun makfiyin tukunyar da an yi amfani da ita an gama yanzu ba a bukatar ta sai wani lokaci kuma to Allah madaukakin sarki babu wani bawa daga cikin bayansa da zai ji cewa ya isa daga rahamar Allah madaukakin sarki ma'ana daga yau shi baya bukatar wata raba daga Allah madaukakin sarki akwai wanda ya isa wannan gangancin babu wala muwaddi sannan Allah madaukakin sarki wanda ba a yin bankwana da shi kamar yadda kasan zaka yi bankwana da abokinka ko wani wanda kuke tare da shi ba a yin bankwana da Allah madaukakin sarki ko da yaushe a cikin bukatuwa kake zuwa gare shi wala mustaghnan anhu rabbuna sannan ba a wadatuwa daga gare shi ya ubangijinmu rawahu al-bukhari imam al-bukhari rawaito wannan hadisi wannan addu'a tana daga cikin addu'ar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan karanta wa an mu'adh bin anas radiyallahu anhu qala an karbo daga mu'adh dan anas yarda Allah ta tabbata a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man akala ta'aman wanda ya ci abinci fa qala sai yace alhamdulillahi alladhi at'amani hadha godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda shi ya ciyar da ni wannan abincin wa razaqanihi sannan ya azurta ni shi wannan abincin da naci min ghairi hawlin minni ba tare da wata dabara ta ba wala quwwata kuma ba tare da wani karfi nawa ba Allah madaukakin sarki ya ga dama cikin ikon sa ya ciyar da ni shi dan ka samu abinci ka ci shi kansa wannan rahama ne wani yana nan ya nemi abincin ya rasa kai shuka ta fito ka samu abincin da ka ci shi kansa rahama ne wani gurin sun yi shuka ta ki fitowa idan Allah madaukakin sarki ya ga dama duk sai ya kone ta sai ya ki saukar da ruwan da shukar za ta samu ta yi me ta girma ya za a yi kenan to shikenan sai ga mutane kuma an fito ana ta roƙar ruwa ana ta abin da ana cewa ana cikin yunwa da sauransu kama abin da ya faru lokacin Annabi Yusuf alaihi salam akai shekaru bakwai na fari da ba dan Allah madaukakin sarki ya kimsa masa ba da yake shi annabin Allah ne Allah ya sanar da shi za a yi wannan abin a gaba za a yi abin sauran sassan duniya su ba sani ba amma shi Allah ya gaya masa saboda haka sai ya ba shi shawara cewa duk abincin da za a noma a wannan karan kada a ci a taskance shi a tara shi a waje guda a aji amfanin sa yana zuwa nan gaba saboda haka aka taskance abinci mai yawa ba a fito da abinci sai iya gwargwadon buƙatar abin da za a ci kawai ana nan sai wannan shekaru da Allah madaukakin sarki ya kaddara za a yi farin suka zo kuma saboda haka sai da aka shekaru bakwai sai kasance su kasar Misra a lokacin su kadai suke da wannan abin su kadai suke da abincin ci duk wanda yake buƙatar abinci sai yayo tattaki ya zo Misra ya sai abinci an samu fari mai yawa a wannan lokaci shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa afara'aytum ma taharufuna a antum tazra'unahu am nahnu zari'una law nasha'u laja'allahu hutaman fadaltum tafakkuna idan Allah ya gada ba duk sai kona abin da kuka shuka sai Allah ya kona abin da kuka shuka za ku yi saboda haka ka samu abincin da aka ci ma shi kansa wannan rahama ce falala ce idan ka gama cin abincin ya kamata ka gode wa Allah bisa wannan falalar da ya maka shi sai wani malami yake cewa wato dukkanin abin da mutum zai yi a duniya yana buƙatar godiya idan Allah madaukakin sarki ya maka ni'ima ka gode masa to ita kanta wannan godiyar da ya maka tana buƙatar godiya a kanta an gane kuwa Allah madaukakin sarki azurta ka da ruwa ka sha ya baka abinci ka ci to wannan abincin da ka ci kana buƙatar ka gode wa Allah a kansa to damar da Allah ya baka ka gode masa bisa wannan abincin da ka samu ka ci shi kansa yana da buƙatar godiya a kansa ita kanta godiyar da ke tana buƙatar godiya a kanta ashe kaga rayuwarka a matsayinka na dan adam mabukaci zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda yake mawadaci ko da shi tana buƙatuwa zuwa ga me godiya shi sai ku ga gaba daya al'amarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi godiya ne alhamdulillah alladhi an'amni alhamdulillah alladhi kasani alhamdulillah alladhi bi ni'mati alhamdulillah haka duk al'amarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cike suke da godiya Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gode masa wannan hadisi rahul bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa hadisi na karshe a cikin babin wa an mu'ad shi makaranta ai ko na'am shine hadisi na karshe wanda makaranta rawahu abu dauda wa tirmizi wa qala hadisun hasan wannan hadisi shi ma ingantacce ne babin da zai bayani akan la ya'ibu at-ta'ama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan yi zai ci abinci baya aibata shi wastihbabi madahu da kuma mustahabi ne idan kana cin abincin ma ka yaba abincin ana so bari mu karanta hadisin muji an abi huraira radiyallahu anhu qala agar bo daga sahabi abu huraira yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace ma aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai taba aibata abinci ba tunda yake an fahimta duk abincin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai ci sawa'un mai dadi ne ko mara dadi ne miyan lami ce ko da nama ta yi dadi ba ce dadi ba zai ci in yana bukata an baya bukata zai tashi amma baya aibata abinci shine sai sahabin yace inishtahahu akalahu idan ran annabi yana son abincin tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya sa hannunsa ya ci wa in karihahu idan ko baya son abincin tarakahu zai tsame hannunsa ne kyam ya kama gabansa ba tare da yayin dogon sharhi akan abincin ba amma yanzu mun fa ya muke kaga koya ka dandana abu to yanzu zaka fara comment akan sa ba gishiri ba kaza ba iya kaza ba wannan kaza da kaza wannan shinkafa bata da huba wake bai da huba wannan duk ba ɗaya daga cikin ladaban da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da mu ƴan uwa idan aka kawo maka abinci ladabin cin abinci shine abu na farko idan zaka ci yayi maka to ka sa hannu ka ci babu laifi lokacin da kake cin abincin nan ka rinka yaban abinci wannan ba laifi bane abinda Bahaushe yake cewa santi ina fata an gane santi ba laifi bane in kai santi idan ku baka so to ka tsame hannunka ka koma gefe me yasa bana ci kawai bana so ne shi yasa amma wallahi ba su iya abinci ba miyar ba daɗi miyar tayi kaza wannan ba daidai bane ɗan uwa a matsayinka na musulmi wanda ke kokarin tarbiyyantuwa da tarbiyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai kamata a ce an same ka da irin waɗannan kalamai akan abinci ba wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu al-bukhari da muslim suka rawaito shi wa an jabir radiyallahu anhu an karbo daga jabir dan abdullahi radi Allah ta'ala tabbata a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama haqiqa annabin Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sa'ala ahlahu ya tambayi iyalansa sa'ala ahlahu al-uduma ya tambayi iyalansa cewa ko akwai miya a gidan abinda kake cewa al-udum shine romo ko miya wanda galibi a lokacin suna amfani da ita ne wajen cin me gurasa shin akwai romo a gidan ko akwai miya wacce zan ci gurasa da ita annabi tambayi iyalansa fa qalu sai suka ce ma indana illa khallun ai babu komai a gidan bamu da komai illa khallu sai khallu me khallu shine ruwa suke samu sai a zuba dabino a ciki idan aka zuba dabino sai dabino nan ya tsumu ya tsumu sai zakin dabinan ya fita sai ya gaure da ruwan sai ruwan ya zaki an fahimta ai ko wannan shine khallu ba su da miya sai wannan fada abihi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi to a kawo mana tunda akwai wannan din shi ma ai abin da ya samu da shi ake amfani a kawo faja'ala ya'kulu wa yaqulu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ya rinka cin wannan shi wannan ruwan da aka kawo masa mai dabino yana cewa ni'mal udumul khallu ni'mal udumul khallu madalla da irin wannan miya ta al-khallu madalla da irin wannan miya ta al-khallu annabi yana ce yana yaban abinci yana ce yana yaban abinci shine kamar yadda na ga maka idan da a yanzu ne sai a ce mutun santi yake a sa mai makari a baya to babu lifi wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi babu ma yaquluhu man hadara at-ta'ama wa huwa sa'imun idza lam yuftir babin da zai bayani game da ma yaquluhu man hadara at-ta'ama wanda ya halarci cin abinci gayyata ka aka ce da Allah ka zo mu je mu ci abinci wani mutun yace wanda na shirya mana cin abinci a gidana ina gayyatar ka to idan ka halarci wannan cin abincin wa huwa sa'imun alhali kuma kana azumi ya zakai idza lam yaftir idan mutum kuma ba zai iya kare azuminsa ba me ya kamata mutum yi to sai mu jira daban da ya kamata mu kiyaye idan irin wannan ta taso galibi hakan tafkan faruwar ni sai ce wani zo mu je gida mu ci abinci to shin zaka ce masa ba zan je ba zan samu dama ba ka bashi uzuri a sai ka je koda kana azumi sai ka je ka bi shi idan kana azumi ne ba ka so ka kare azuminka za mu ji abin da mutum zai faɗa idan kuma zaka iya kare azuminka shikenan dai za mu zo mu dai mu ji bayani insha Allah ta'ala a gaba hadisi na farko a cikin babin an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu huraira yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yace idza du'iya ahadukum idan aka kirayi ɗaya daga cikin ku falyujib to ya amsa fa in kana sa'iman idan ko ya kasance azumi yake yi falyusalli sai yayi addu'a ina fata an gane sai kai masa addu'a bayan ka je sai kai masa addu'a akan abincin sa Allah madaukakin sarki sanya maka albarka akan abincinka ya kuma saka maka da alkhairi shikenan ya wadatar wa in kana mufiran idan ko mutun ya kasance baya azumi bakin sa bude yake falyat'am to ya sa hannu ya ci abincin wannan shine ladabi domin haka zai faranta wanda ya gayyato karai babu dadi mutun ya gayyato ka cin abinci ka kici kuma ka kima sa wani bayani daga misashe da ga misacewa akwai uzurin da hana ka cin abincin ba zai ji dadi ba rawahu muslim wanda dis imam muslim ya rawaito shi qalal ulama malami suka ce ma'ana falyusalli abinda ake nufi da falyusalli falyad'u ma'ana yayi addu'a kamar yadda ku sani ita kalmar as-salatu a larabci istilahan abinda take nufi shine me addu'a ko yawa kamar yadda Allah madaukakin sarki yace khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sai yace me wa salli alaihim ai ba nufi annabi zai musu sallama me ake nufi yayi musu addu'a shi yasa idan mutun ya kawo mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zakka sai karba kamar da Abu Afa ya kawo masa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allahumma salli ala ali abi aufa Allahumma salli ala ali abi aufa ya ubangiji kai salati ga iyalan Abu Aufa Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi musu addu'a shine abin da ake nufi saboda haka as-salatu anan abin da take nufi shine me asalin ma'anarta ta lugha shine addu'a wa ma'ana falyut'im abin da ake nufi da yaci falyakul shine dai yaci din da abadin to anan ƴan uwa ce malami suka ce gayyata kala biyu ne gayyata kala biyu ce akwai gayyata ta yau da kullun da mutum zai gayyace ka zo ka ci abinci haka kawai akwai kuma gayyata walima ta biki gayyata walima ta biki to ita gayyata wacce mutum zai maka ta yau da kullun wacce ba ta walima ba wannan mutum yana da zabi in ya ga dama ya je in bai ga dama ba kada ya je mustahabi ne idan mutum ya amsa idan mutum bai je ba ba shi da laifi amma idan mutum ya je to akwai abu guda biyu abu na farko zai kasance yana azumi ne ko baya azumi idan baya azumi dama wannan babu wani iskali sai ci idan ko yana azumi azumin nasa zai kasancewa imma dai azumin farilla imma azumin nafila azumin farilla kamar me kamar azumin bakance ko azumin ramuwa yake yi ko da ba lokacin ramadana bane tunda dama da ramadana shi ma wanda zai gaice kadan ai shi ma yana me yana azumi shi ma to amma zamu dauka cewa ko dai azumin bakance yake yi ko kuma azumin ramuwa yake kaga farilla ne wannan to idan irin wannan ne mutum ba zai karya ba saboda haka sai mutum yayi masa addu'a da kuma zantuttuka masu dadi da mutum zai gamsu cewa ba mutum ya ki cin abinci sai bane da ganga idan kuma azumin nafila ne ƴan uwa to nan kuma kana da zabi idan kaga dama zaka iya karyawa dama shi azumin nafila misali kamar sadaka ce mutum ya fitar zai bayar in ya ga dama ya bayar in bai ga dama ba sai ya mai da kudin sa ba shi da laifi ina fata an gane yawa to idan kaga dama sai ka karya azumin sai ka ci musamman ma idan kaga idan baka ci abincin sa ba zai ji dadi ba zai ga kamar wulakantawa ne to babu ne fi kare azuminka ci abincin sa dan ka faranta masa rai saboda ka sanya farin ciki a cikin zuciyar dan adam musulmi dan uwanka wannan yafi falala sama da kai azumin nafila ka faranta wa dan uwanka yayin da ake cikin halin nan ka samu wani abu mai kauri ka je ka kai wa wannan sadaka ko kyauta yafi falala da daraja sama da kai azumin nafila saboda azumin nafila kai kadai abin zai dawo kanka amma abin da ya shafi kyautatawa fa wannan ba kai kadai bane bayan kai ma ka ji dadi akan abin da kai masa shi ma kuma zai ji dadi. Allah ya sa mun fahimta. Abu na biyu shine idan gayyatar da ake maka ta kasance gayyata ce ta walima ta aure. To wannan fa ko shakka babu ƴan uwa wajibi ne mutum ya amsa. Dole ne mutum ya amsa. Idan baka amsa ba to ka saba Allah da manzansa. Hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa man lam yajib faqad asa Allah wa rasuluhu. Wanda duk aka gayyace shi walima bai amsa ba irin walima ta biki kamar yadda muke bayani to hakika ya saba wa Allah da manzansa saboda haka ita wannan amsawarta wajibi ne sai dai idan akwai wani uzuri karbabbe da shari'a zata kalla a matsayin uzuri misali a ce irin walimomin da muke yanzu galibi na biki za a je a cakuɗa maza da mata a ce walima ce kaga wannan matsayinka na mai mutunci zaka je ba za ka je ba idan ku kaje shine ka saba wa Allah zuwanka kai ma ka cakudu ka karawa taron su yawa to wannan shine babban abin da yake saban Allah saboda haka ba za ka amsa ba koda kuwa shi wanda ya gaishe ka din zai ji babu dadi sai dai kuma idan kaje kana da karfin cewa kana da tacewar da zaka yi bayani a yadda da kai ka ce ƴan uwa maza su ware mata su ware ko wanda su je su nasa da ba idan zaka iya wannan a saurare ka to shikenan amma an ba haka ba bai halatta ba kada ka ji to kaga sai mu duba abubuwan kamar yadda suke idan ya kasance babu takuduwa maza da mata sannan babu wani abu da zai ana saban Allah a wajen to dan uwa lokacin wajibi ne kaje ka amsa gare ta kaje kai ka gabatar da abin da ake gabatarwa a wajen amma in akwai abin da yake na saban Allah ne to shikenan sai ka kaurace wajen ka hakura kada kaje Allah madaukakin sarki ya samu dace ina gani anai kamata mu dakata saboda lokacin sallah yayi insha Allah ta'ala lokacin na gaba kuma sai mu tashi a babin babi na gaba باب ما يقول من دعي الى طعام فتبعه غيره باب da zamu tashi shine babin da zai bayani game da wanda aka kiraye shi zuwa ga wata walima sai wani ya biyo shi shi wanda ya bi shi ba gaita sa akai ba gaya su wadi ne to zamu ji yadda abin yake insha Allah ta'ala Allah ya samu dace yawa sai kuma bayan sallah idan Allah ya kai mu sai mu dawo mu ci gaba da karatu inda magana ka ta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته